yawa masu girma muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya godiya mara iyaka muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya shirya da mu zuwa ga hanya sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ku masu imani ku ji tsoron Allah mutkajin tsoron Allah kada wanda ya sake ya mutu fatina mai kokarin kare imanin shi har ya zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ku mutane kusan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halice ku da ragai guda annabi adam alaihi salam ya ku masu imani duk wanda zai faɗa ya faɗi magana ta daidai magana ingantacciya magana ta gaskiya bayan haka babu wata magana ingantacciya lahiyayya ta gaskiya ta hakika illa magana Allah alqur'ani ko magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa na rantse da zamani na rantse da lokaci na rantse da lokacin la'asar sai Allah yace lalle dan adam yana cikin hasara sai wanda ya imani ya aikata aiki mai kyau yama juna wasiya abi gaskiya yama juna wasiya ai hakuri wadana su ne ba sa cikin hasara yan uwa masu girma rayuwa dama ce Allah yake ba kowa duk wanda yake raye a yanzu hudubannan da muke yana ji ko a juma kana lumfashi ka tabbatar da cewa Allah ya baka dama ne wasu suna ƙasa basu da wannan dama dama ne rayuwa hannun jari ne wanda ake haɓaka ta da'a ga Allah subhanahu wataala da kuma yin aikin da yake daidai wannan fursa ce dama ce Allah ya baka akwai lokacin da mutum zai ce ya Allah ba ni dama ko babu dama bayan Allah na gari wanda suka wuce sun kasance suna kulawa da lokaci za su cika lokutansu da yi ma Allah da'a subhanahu wataala duk ranar da ta wuce ya kai bawa mai imani kasancewa a cikin shekarunka ko kwanakinka ko awoyinka mintunanka an cire wasu daga ciki kuma ajalinka yana ƙara kusantarwa wancan kuma yana ƙara nisa akwai hadisi daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yama wani namiji wa'azi yake ce mishi ya kai mai imani karibaci guda biyar kahin guda biyar yace karibaci kasancewa ka saurayi kahin ka tsuha karibaci lokacin da kake da lahiya kamar Allah da'a kahin rashin lahiya ta zo maka karibaci lokacin da kake da dukiya kamar Allah abin da ya dace kahin talauci ya zo karibaci lokacin da baka da wani aiki dan kamar Allah da'a ka samu lada kahin aiki ya zo ka shagala karibaci lokacin da kake raye kahin ka mutu to wani abubuwa ne guda biyar duk wanda ya ribaci na farkon lalle tabbas idan nabiyun ya zo ba zai yi nadama ba amma duk wanda bai ribaci na horkon ba idan nabiyu ya zo to nadama ta kare kuma nadama ba ta aiki yan uwa masu girma bayan Allah na gari wanda suka wuce salafus salih a wannan hadisin suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma wannan namiji wa'azi da kuma duk wani wanda ba shi ba mu ma muna ciki sallallahu alaihi wasallama kamar ya kama hannunka ya riga ya maka magana ya ce kai bawan Allah mai imani karibaci waɗannan guda biyar kahin wannan guda biyar su zo babu abin da ya yi hasara babu abin da ya yi ɓata lokaci da nadama kamar mutum ya yi zama-zama na banza kai baka yi zikirin Allah ba baka yi kuma wani abu da zai amfane ka ba a duniya ko baka yi wani abu da zai amfane ka a lahira ba musamman mai imani ba so ka zamana haka nan kai ba zikirin Allah ba kai ba aikin duniya ba kai ba aikin lahira ba to me kake wannan lokuta sai ka yi nadama karibaci lokaci karibaci kasancewa kana dama ka yi wani abu karibaci lokacin da kana da ƙarfi zamanka sarmayi dai idan tsuha ya zo akwai wata ibada ko da ka so ka yi ba za ka iya ba karibaci lokacin da kake da lahiya lahiya kalau za ka yi ibada za ka yi zuwa wani wuri ka yi ibada za ka yi zuwa makaranta ka yi karatu za ka yi zuwa masallaci akwai lokacin da baka da lahiya ba ka iya wannan karibacin lokacin da kake da dukiya ka taimaka ma addinin Allah ka taimaka ma bayan Allah ka yi wani abin da Allah zai alfahari da kai a gobe kiyama dan talauci yana nan zawa wannan dukiya ko ka barta ko ta barka wannan dole kuma karibacin lokacin da baka da wani aiki to kai kokarin sarrafa shi a cikin aikin da zai amfane ka kuma karibacin lokacin da kake raye kenan rayuwa kana lumfashi to akwai lokacin da zai zo baka lumfashi sallallahu alaihi wasallama sai yace akwai abubuwa guda biyu wanda duk wanda ya sakaki da su a gobe kiyama sai ya cize yatsa mana sai yayi nadama yace as-sihhatu wal farag lahiya Allah yayi ka lahiya lau babu ciwon kai babu masassara babu abin da ya dame ka kuma ka zamana ba kai aikin da ya amfane ka ba la alherin duniya wala alherin lahira to wannan a gobe kiyama sai ka cize yatsa kace ina ma wannan zama na cika shi da zikirin Allah ina ma wannan zama na je makaranta ina ma wannan zama na karanta Qur'ani ina ma wannan zama na sada zumunta na ma tashi dai bulaguro dan sada zumunta sai Allah ya gwada maka ga ka a kiyama kuma ga lokaci na banza nan wanda ya kamata ka nemi ladan zaka shiga aljanna ko baka aikata ba wannan shine al-gabnu manzo Allah yace diyawa za su cize yatsa kasancewa ka lahiya lau kenan kai kokarin Allah ya baka lada da irin abubuwan da kake aikatawa lahiya ni'ima ce arziki ne sai kuma rashin aiki ka yi wani aiki kana da dama wasu ayyuka ba su shagaltar da kai ba bakka da wani nauyi na zuwa da zawwa ko kuma wasu abubuwa to ya kamata wannan lokaci ka ribace shi akan yi ma Allah da'a da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aikata ma kanka aikin alheri a gobe kiyama ba za ka yi nadama ba amma idan ka zamana haka kawai kara zube mutane ba san darajar lokaci ba inuwa sahi inuwa marece musamman samari to wannan ba karamin takeici bane ka je kai sana'a mana ka taimaka ma iyayenka ka taimaka ma ɗan uwanka ka taimaka ma makwabtanka ka taimaka ma karan kanka ka koyi sana'a kato da kai shekara aru aru ana cida ka tun kana dan labubu har ka girma kaga dole ya zama saurayi mai amfanin karhin da Allah ya baka kuma karewa yake duk kwana guda in ta wuce karhin ka yana ragewa kaga shekara 40 kuma shikenan sai gangara to wannan dama ce ka koyi sana'a ka koyi aiki kakkare na sana'a kada kare na abinda zaka kore ma bakin ka guda roko shine matsala ko kuma ka shiga mai bara ka zama dan kwalama dan bara ana ganin ka ana sauya hanya wannan ba karamin takeici bane walakanci ne ga dan adam kamar mutun ya walakanta kanshi da kanshi ka je ka nemi naka to wannan dama ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda bai ci riban lokacin shi ba to a gobe kiyama tabbas sai yayi nadama dan uwa masu imani mu san cewa idan mutuwa ta zo bagatatan dan babu shiri babu wanda za a ce yau ya shirya tsatsap malaika jibril an jima kadan zai zo nan da awa yana shirye ya tattara kaya babu shi kawai koram take zawa babu shawara babu shiri to shine sai aka ce idan wannan mutuwa ta zo abu biyu mutun yake da dama akan su abu na farko shine lokaci abu na biyu shine a bashi dama ya Allah a bani dama in koma duniya man zan yi abubuwa masu kyau kaga lokaci da dama to wannan abun guda biyu duk wanda yazo mutuwa in dai bai aikata aikin kirki ba sai yayi nadama shi ko wanda ya aikata aikin kirki sai ya ce ina ma Allah a barni in kara Allah a barni in kara yi to wannan mai dama dama kenan shine Allah ki bamu labari yace hatta idza jaa ahaduhumul maut in mutuwa tazo sai ce ya Allah a maida ni duniya man qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakta ya Allah zan yi aiki mai kyau abinda na bari baya na yi nadaman zaman banza da ne na nadaman zaman da nake ba aiki ba zikirin Allah babu alherin duniya da lahira Allah a maida ni sai Allah ya ce mishi kalla bai yiwa ai babu zancen komawa ba a rage sa'a ba a karawa in mutuwa ta zo ta zo kenan ɗan uwa masu girma nan wa'azi ne babba a cikin wannan aya mai girma mai aiki da lokaci Allah subhanahu wataala wata ayar sai yake cewa ku ciyar da abin da Allah ya arzuta ku na arziki kahin ɗayan daga cikinku mutuwa ta zo mishi in mutuwa ta zo sai ce laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah ba ni lokaci kadan ba diya ba dan kadan qarib in aka bar ni kwana biyu sati uku wata guda Allah in na shishirya ne zikiri ne salloli sai a dauki raina bai yiwa kuma yanzu gashi Allah ya baka shekaru aru aru baka daidaita baka gyara ba wannan wa'azi ne babba yace fa as-sadaqa wa kun min as-salihin ya Allah zan yi sadaka zan yi ta kyauta zan gina masallatai zan yi makaranta zan yi kaza ya Allah lokaci kadan nake so kuma zan kasance min as-salihin daga cikin mutane nagari ina shi ma da za a ce mishi kalla innaha kalimatun huwa qailuha ko a kiyama an suka koma irin waɗannan mutane za a ce musu haba ku bar su magana ce suke koda walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahu lakazibun. Yan uwa masu girma, ya dace ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mu yayi aiki da lokacin shi, yayi aiki da daman shi, abinda Allah ya bashi. Yan uwa masu imani, yana daga cikin abubuwan da malamai na gari salafus salih suka bayyana akan cewa yana taimakawa bawa mai imani akan sanin darajar lokaci, shine kiyaye Allah. Abu na farko, mutum ya kiyaye Allah. Kai zamanto baka huskata Allah sai ka shiga matsala. Akwai wanda shi bai taba daga hannun shi ba, ya ce ya Allah kare ni kaza, ya Allah ba ni kaza, sai in ya shiga matsala, sai ya shiga ya ga ba gaba ba baya, to a lokacin ne zai koma zuwa ga Allah. Amma in dai lahiyar shi lau, in dai aljuhun shi a cike, in dai bai ciwon kai, bai masassara, bai rasa komai ba, babu ruwan shi da Allah, ko sallama sallah akai assalamu alaikum, furut zai tashi ya huta waje, harakoki sun yawa. Amma idan harakoki suka tsaya, ko ciwon kai ya kama shi, wash wayo Allah wayo, a lokacin zai koma ga Allah. To wannan ba karamin musiba bace, shedani yake sama dan adam baya tunawa da Allah sai ya shiga matsala. To magabata na gari sai suka ce ka riga tunawa da Allah a kowane lokaci, wannan yana daga cikin abin da zai sa ka kiyaye lokaci. Kuma akwai hadisi wanda yake tabbatar mana da wannan, Abdullahi dan Abbas sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah yake ce mishi ka kiyaye Allah, Allah zai kiyaye ka, kuma ka kiyaye Allah, Allah zaka samu Allah duk inda kake, inda ka nuhace shi. Ka kiyaye Allah kana lahiya lau, in ka shiga musiba kana daga hannu, Allah zai biya maka bukata, Allah zai kance tare da kai. Amma tayo Allah ya hushi da kai, yace wannan bawa nawa bai nuhace ni ba, bai roƙe ni ba, sai shi ya shiga matsala, to ba wannan ake so ba. Ka riga kiyaye Allah. Shine sai malamai suka ce kiyaye Allah shine kiyaye dokokin Allah. In ka kiyaye dokokin Allah, Allah zai kare maka dukiyarka, Allah zai kare maka lokacinka, Allah zai kare maka rayuwarka, sai sanya albarka a ciki. Zaga mutum yayi shekaru kadan amma albarka a rayuwar shi. Wani yayi shekara 100, 109, 80, 70 amma babu labarin shi, saboda me? Bai aiki da dama ba, bai ci ribar lokacin shi ba da Allah ya bashi. Abu na biyu, ƴan uwa masu imani, wanda yana taimaka mana wajen kiyaye lokaci mu amfana da shi, shine muhasabatun nafsi. Mutum ya rika yi ma kanshi hisabi. Yanzu yau idan ka je da dare, ka zo bisa gado, ka yi alwala za ka yi barci, ka yi addu'a, to ke zuciya me kika aikata na kirki? To ke zuciya me kika aikata wanda bai dace ba? Duka sai an yi lissahi, sai an yi raskwana. Abinda ta yi na daidai sai ka bata lamani a ci gaba da yi, abinda ta yi na kuskure daga nan ba za a sake ba. To daga cikin magabata na gari su ne suke mana bayani, musamman Maimun bin Mahran rahimahullahu ta'ala yake cewa bawa mai imani ba zai kasance ba bawa mai imani mai tsoron Allah sai in ya zamanto yana tsananin yi ma kanshi hisabi, kamar yanda mutum biyu wanda suka hada jari na kasuwanci suke lissafi. Kaga baiwa ne za a yi kasuwanci, ka bada miliyan ɗaya, wani bada miliyan ɗaya, ake ta juyawa ka tahiyarka ka kyale shi, baiwa ko a yi lissafi wuni, ko a yi lissafin sati, ko a yi lissafin wata, kai ba za ka yarda ba a yi wata saboda lokaci ya yi nisa, kana lissafin dukiyarka kada salwanta. To ina ka taba lissafin lokacinka, nawa kai hasara? Hannun jarinka na dama da lokaci da Allah ya baka, ka taba lissahi nawa kai hasara? Ko kuma lissahin dukiya, hasara dukiya kadai ka sani, wannan lokaci kuma ba a sayen shi. Dukiya kuma aya in nemo wata, za ka iya rasa miliyan dubu kuma Allah ya baka miliyan dubu ɗari a gaba. Amma in ka rasa awa ɗaya, in ka rasa kwana ɗaya, yau juma'a ko? Duk wanda yake raye a yau bai sake samun wata juma'a, ko da kuɗin shi, ko da ƙarfin mulki, ko da dubara, ko mutanen duniya su haɗu su ce yau mu tsaye da rana, wannan juma'a kar ta wuce, ba iya yi, ba mai iya yi. Amma za ka iya asarar rayuka a aihu wasu, za a yi asarar kuɗi a samu wani, duk abin da ka sani a duniya za ka iya asarar shi ka same shi, amma banda lokaci, in ya wuce ya wuce. Yan uwa masu girma, to wannan duka izina ne akan cewa kada mu ɓata lokacinmu a banza, mu yi bautar Allah, mu nemi alherin duniya, shine kasuwanci da duk abin da ka sani, da noma da kiwo, wanda mutum zai samu arziki, ka samu kuɗaɗe wanda zaka bautata ma Allah, baka roƙo, baka kuɗin na wani, ka gina masallatai, ka gina makarantu, ka mutu a haka. Wannan shine alheri, shine albarka. Ya ku masu imani, kusan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lokaci, wannan lokacin kuma babu wanda babu abin da ya kai shi tsada, duniya kuma bata dawama, kuma Allah ya yi mu dan mu yi bauta. To saboda haka mu kasance bayan Allah na gari, wanda suke masu bauta Allah, dan mu masu girma mu ji tsoron Allah, mu san cewa yana daga cikin abubuwan da suke samu mu kiyaye lokaci. Abu na uku shine at-taqarrubu ila Allah bil a'mali salihah, mutun ya daga kusanta zuwa ga Allah da aiki mai kyau. Ka rika yin sallah mai kyau, ka rika yin sadaka, ka rika yin kyauta, ka rika zuwa sada zumunta, in wani ya mutu ka je abin ne da kai, ka rika zuwa ziyara, ka san haƙƙin makwabcinka, ka san haƙƙin ɗan uwanka musulmi. Allah subhanahu wataala sai ya saka riba, ka ribaci lokacinka. In ya zamanto kana kusanta zuwa ga Allah da ayyuka wanda suke masu kyau. Daga cikin manya-manyan ayyuka ma wanda ake kusanta zuwa ga Allah, sai malamai suka ce akwai sada zumunta da sanin haƙƙin iyaye. Sada zumunta, haƙƙin iyaye, wannan abubuwan guda biyu manya-manya ne wanda suke ba mutum aiki da me ake cewa lokaci. Kaga sada zumunta, in baka sada ba, in ɗaya daga ciki ya mutu, ko kai ka mutu, ko wanda zaka sada ma ya mutu, ta yanki. Idan baka yi biyayya ga iyaye ba, ko kai ka mutu kamar iyayen, ko iyayen su mutu su barka, aikin ya ɓaci. To wa'innan abubuwan guda biyu suna buƙatar lokaci, cin ribar lokaci. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace hadisi Abi Huraira, duk mai so a ƙara mishi arziki a kuma sa mishi rayuwa mai kyau bayan ambato mai kyau bayan ya mutu, sallallahu alaihi wasallama yace to mutum ya rika sada zumunta. Sada zumunta kuma shine silatul rahim. Idan an ce rahim shine ma'aiwa, duk wanda tushen ku guda ne, ko da jikokin jikoki, ko kakan kaka, in dai ma'aihuwa ta gama ku, to wannan mutum yana da haƙƙi a kanka, ko namiji ko mace. Ko shi ya yanke, kai dole ka sada, kamar sallah ne, ibada ce. Dan wani ya ƙi yin sallah, kai ma ka ce ba ka yi, kun taru a cikin zunubi, wani ɗan uwanka ya ce ka mai laifi bai sada zumunta ya yanke, to kai dole ka sada zumuntan wannan, za ka samu lada biyu. Allah subhanahu wa ta'ala sai sanya mutum a rika ambaton shi, ambato na gari bayan ya mutu, wa ka'annahu lam yamut, kamar bai mutu ba. A rika cewa wani mutumin kirki, wani mutumin kirki, wani mutumin kirki, haka ake so. Yawa masu girma, abu na hudu wanda yana daga cikin sababba wanda za su sa mu kiyaye lokacinmu mu amfana da shi, sanin halin magabata na gari da yanda suka mu'amalanci lokaci, da kuma sanin tarihinsu. Wannan yana taimaka mutum wajen cin ribar lokaci. Za ka ga yanda suka nemi ilimi, za ka ga yanda suka nemi duniya, za ka ga yanda suka bada lokacinsu wajen jihadi, za ka ga lokacin da suka bada wajen ma'ana ciyarwa, ko kuma karantarwa, ko abin da ya kama da wannan. Abdullahi ibn Mas'ud, sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yace ban taɓa nadama ba, yace kamar nadama ta a yau, a ce rana ta huto ta fada, aiki na bai ƙaru ba, kuma kwanaki na sun rage. Yace wannan ita ce nadama ta. Kullum idan rana ta huto ta fada, ya kai mai imani shekarunka sun ragu, to aikinka ya ƙaru ko bai ƙaru ba? Idan aikinka bai ƙaru ba, ka yi nadama. Sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne yake wannan nadama. Ina gamu, Hammad bin Salma yake cewa a duk lokacin da muka je wurin Suleiman Taimi, daga cikin mayamayan magabata na gari, yace a kowane lokaci sai mun same shi yana wata ibada. A lokacin ibada, in lokacin sallah ne, za ka same shi na sallah, in lokacin wani zikiri ne zai aikata, in wani karatun Qur'ani ne, shi dai yana aiki da lokaci, babu zaman banza. Imam Hasan al-Basri yake cewa, yace na iske wasu mutane wanda suka san daraja da kima ta lokaci fiye da ku, yanda kuka san darajar kudadenku, dirhami da dinare. Kenan da mutane suka rungumi duniya, suke lissahi ta ina zan samu, ta ina ne ba zan samu ba, wace hanya kamata in bi in bulle in ji daidai. To su kuma wancan mutane bayan Allah na gari wanda za mu koyi da su, dan mu san darajar lokaci, su kuma lissahinsu ya ne za a yi su samu aljanna a gobe kiyama, ya za a yi su aiki da lokacinsu. Mu ji tsoron Allah, yan uwa masu girma, mu yi kwaɗayi wajen kiyaye lokacinmu dan mu amfana da shi, dan lokacin da ajali ya zo, to babu zancen nadama, ko kuma ka ce mala'ika ya tsaya. Ko mu yi gaugawa zuwa ga aikata aiki mai kyau a cikin wannan rayuwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu, muna lunhwashi, dan idan mutuwa ta zo babu. Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu daman kiyaye lokacinmu, Allah ya bamu ƙarfin aikata aiki wanda zai amfane mu a gobe kiyama. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم سجرما muna tawassali ga Allah subhanahu wa ta'ala da ayyukan mu kyawawa Allah ya kawo mana zaman lahiya a ƙasar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kare iyakokin mu Allah ya kare sojojin mu Allah ya kare ƙasashen musulmi gaba daya Allah ya kare ƴan uwan musulmi wanda suke Gaza wannan damana da muke ciki muna roko Allah subhanahu wa ta'ala ya sako mana ruwa mai albarka Allah ya kare mu da duk wata fitina wanda take ciki Allah ya ba mu cimaka mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya tarbiyatar da ƴaƴan mu Allah madaukakin sarki ya jikan mu ya samu daga cikin bayan gari subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah